Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata ce daga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, da alamun kura ta fara lafawa tsakanin Sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza. Kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jiya Litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta yamma na Sudan. Wuni uku bayan wani rikicin kabilancin da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. Kana sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bandiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya, inda suka yi amfani da wasu abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyara halayen jama'a a jiya Litinin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya ce Najeriya za ta fuskanci barazanar yunwa musamman a yankunan arewacin kasar, inda rikici da rashin tsaro ya yi kamari. To kome hukumomin kasar ke cewa?
Kamar yadda suka yi magana, ita ma Najeriya tana hoɓɓasa da abubuwa da yawa ta ganin cewar an kauce waɗannan alƙalami ɗin. A baya an sha yi, kuma yanzu ma ina tabbatar miki da cewar na tabbata wannan gwamnati za ta yi wannan ƙoƙari, kuma na tabbata wannan abin zai yi aiki.
Platun Najeriya, 'yan kasuwar da Iflayin wuta ya cinyewa dukiya ta kimanin fiye da naira biliyan daya a kasuwar doya a Bol da ke karamar hukumar Kwamfam sun buƙaci gwamnati ta tallafa musu.
Muna neman taimakon gwamnati ta taimaka mana, kamar da idan lokacin nasa ya kai yana neman taimako a wurin mu ya taimaka mana.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Da alamun kura ta fara lafawa tsakanin Sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza, kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan. Wannan hasashen ya biyo bayan wata ganawa a jiya Litinin tsakanin dan uwan mahaifin Abdullah Hassan da kuma Hamza, waɗanda kuma suka halarci zaman shiga tsakanin da aka yi a gidan Hassan da ke cikin gidan sarautar ta Royal Hashemite Court. Sun haɗa ne da Hashim ɗan uwan Hamza da kuma wasu 'yan uwa uku. Daga bisani, Hamza ya fitar da wata sanarwa. Ya ce a game da abubuwa da suka faru kwanaki biyu da suka shuɗe, zan zauna gida kamar yadda mai martaba sarki ya nemi, in ji Yariman. Kana ya ƙara da cewa zai ci gaba da biyayya ga sarkin da kuma dokokin Jordan. Kafin wannan sanarwa a jiya Litinin, Hamza ya bayyana bijirewansa ga umarnin masarautar cewa ba zai zauna gida ba, duk da cewa yana sane da gwamnati ce ta umarce shi da yi hakan. Kana ya ce ba zai daina tattaunawa da kasashen duniya ba. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jiya Litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta yamma na Sudan, wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. Rikicin na Aljinina da ke kusa da iyakar kasar da Chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58. Faɗin tsakanin kabilun Larabawan Rizigat da kuma kabilar Basalit a Aljinina ya ɓarke ne bayan da wasu 'yan bandiga sun harbi mutane biyu, kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar Basalit, a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da musabbabin harbe-harben da kuma musayar wuta tsakanin kabilun biyu da ya ci gaba har zuwa jiya Litinin, kana ya halaka akalla mutane 40. Majalisar Tsaron Sudan da ta ayyana dokar ta ɓacin ta ce ta jibge dakarun tsaron ƙasar a wuraren da aka yi rikicin domin maido da zaman lafiya. Sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bandiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya, inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya Litinin. Wannan ɗaya ne dai a cikin gagaruban fasa gidajen kurkuku a Afirka ta Yamma. Maharan sun yi amfani da abun fashewa suka kutsa cikin gidan yari da ke Owerri a jihar Imo, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaron, kana suka sake 'yan gidan yarin a cewar wata sanarwa. Zan yi tabbatar da wasu 'yan bandiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai wa rundunar tsaron gidajen yari ta Najeriya shi a jihar Imo a Owerri, a cewar mai magana da yan rundunar James Maduba yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP yana mai cewa yanzu ba iya tabbatar da ainihin mutane da suka gudu ba. Ya ƙara da cewa abubuwa da sun riga sun daidaita. Ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan harin, ko da yake shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira wannan harin da aikin ta'addanci na marasa imani. Kane ya kira ga jami'an tsaro su kamo maharan da kuma 'yan gidan yarin da suka arce.
To madalla, an jima kadan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa nan da watan Agusta na wannan shekara, Najeriya za ta fuskanci barazanar yunwa musamman a yankunan arewacin kasar, inda rikici da rashin tsaro ya shafa. Rahoton ya ce wannan ya biyo bayan rikice-rikicen 'yan ta'adda da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a sakamakon ɓullar cutar corona. To sai dai ƙwararru a fannin noma da hukumomin bincike a harkar noma na cewa ana ɗaukan mataki magance matsalolin da ya haɗa da kafa gidauniya ta musamman domin manoma kafin wannan lokaci. Wakilin Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a wannan rahoton da ta haɗa mana.
Rahoton da ke ɗauke da sa hannun shugaban hukumar abinci da aikin noma ta duniya, Ku Dong Yu, ya nuna cewa fiye da mutane miliyan 34 ke fama da barazanar yunwa, wanda yake buƙatar matakan gaggawa domin a ceto rayuka tare da kiyaye hanyoyin rayuwa da kuma hana mummunan yanayi. Amma shugaban hukumar haɓaka shanin kimiyyar noma ta Najeriya, Farfesa Abdullahi Mustafa, ya ce tuni har an fara ɗaukan mataki na magance wannan bala'i.
Kamar yadda suka yi magana, ita ma Najeriya tana hoɓɓasa da abubuwa da yawa ta ganin cewa an kauce waɗannan alƙalamin. A baya an shayi, kuma yanzu ma ina tabbatar miki da cewa na tabbata wannan gwamnati za ta yi wannan ƙoƙari, kuma na tabbata wannan abin zai yi aiki. Kamar kwanan nan mun haɗu da wasu bangarori na gwamnati wanda aikin dama shi ne tabbatar da an samar da abinci ga ita Najeriya da kuma 'yan Najeriya. Misali, hoɓɓasan da ake a yanzu na wanda aka yi a da na yanzu ya mafi na da kenga, inda ba dan Najeriya ta yi hoɓɓasa ba lokacin da aka samu wannan matsalar ta corona. A matsalar corona, kowa ya rufe bodar shi, kowane bangare na shigowa da abinci ko kayan masarufi kasa an rufe shi, kowace kasa ta rufe nata. So ana magana kowa ya iya allan shi wanki kenan. So kowa ya dogara da kanshi. A wannan lokacin aka tabbatar da cewa Najeriya ta yi matukar rawar gani domin ta ciyar da kanta a wannan yunwa. Bata shigo mana ba, samu yin a wannan lokacin da kowa ya zauna a gidan shi ba.
A ɓangaren majalisar dattawa kuma, shugaban kwamitin kula da harkokin noma Sanata Abdullahi Adamu, wanda ya kawo ƙudurin doka da za ta ba da dama a kafa gidauniya wacce za ta taimakawa manoma a ƙasa, ya ce wannan ƙididdiga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar yana daga cikin dalilan da suka sa shi ya ɓullo da wannan ƙudurin.
To idan Allah ya sa gidauniyar mu ta kafu ta fara aiki, to za ƙarin samun oba ne na hutawan manomi, kuma manomi ya huta kuma aikin ya noman yadda ya kamace shi, to za samu riba ko shi ne wadatuwa na abinci. Wannan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ɗauka matakai na musamman wanda zai ɗan kawo sa'ida ga manoma.
Amma ga tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Saudiya, Muhammad Isa Dodo, yana ganin idan har aka magance matsalar tsaro, to abinci zai wadatu a ƙasa.
Don duk wanda zai hau mulki sai ya nutse da Allah maɗaukakin sarki cewa zai kare mutane rayukansu da dukiyoyinsu. Kakkaban mutane cikin yunwa, mutane yanzu gaya sun shiga cikin abubuwa wanda abin da suke so shine su samu abinci. Mutane yanzu a Najeriya ba abin da suke so sai a kawo musu wani abu mai sauki wanda za su fita daga cikin wannan fitina. Daga inda ka ce ka ɗauke masu suna iya tafiya ko ina, suna iya shiga cikin wani daji, suna iya kwantawa su yi bacci, to babu abin da za su nema kuma sai abinci. In suka samu abinci shikenan.
Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane miliyan 34 ke fuskantar wannan barazana tun yunwa a Najeriya, mafi yawancinsu a arewacin ƙasar suke. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ajiyar Litinin shugaban 'yan sandan birnin Minneapolis a nan Amerika, Midaria Arredondo, ya ba da bahasi inda yake cewa tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin bai yi aiki bisa ka'idar 'yan sanda ba a lokacin da ya sa ƙorinsa ya taushe wuyan George Floyd a kan titi har sama da minti 9. Rusunawa a kan wuyan Floyd bayan an sa masa ankwa aka kuma taushe shi ya saba wa tsari ko kuma koyarwa aikin 'yan sanda, inji Arredondo. Ya kuma ce wannan ba ɗabi'ar mu bace. Shugaban 'yan sandan ya ce an horar da jama'a a kan yadda za su kwantar da tarzoma, kada su daina amfani da ƙarfin tuwo ta yadda bai dace ba. Ana kuma horar da su a kan ba da kulawa matakin farko, a don haka ya ce wajibi ne a kanmu mu aikata hakan. Arredondo, bakar fatan farko da ya taɓa zama shugaban 'yan sanda a birnin, ya kori Chauvin da wasu jami'ai guda uku a ranar da Floyd ya mutu. Daga bisani, Arredondo ya kwatanta mutuwar Floyd a watan Mayun bara da kisa. Tun da fari dai, rukunin masu sauraren bahasi sun kuma ji ta bakin likitan ɗakin kulawan gaggawa na asibitin Minneapolis wanda ya fara tabbatar da mutuwan Floyd. A ƙarshe, majiyar da Amurka ta samo labarin ma'aikatar sojan Rasha tana tura jami'anta akan iyakar Ukraine na da tushe. Tana mai kira ga Moscow ta bada dalilin wannan takalan, kana a shirye take ta sa kafar wando ɗaya da ita, inji ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Litinin. Labarin tura dakarun Rasha da kuma kai komo da suke yi akan iyakar gabashin Ukraine shine na baya-bayan nan a tankiya tsakanin alakar Amurka da Rasha da ta yi tsami kasa da wata uku bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya dauke ragaman mulkin kasar. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Amurka za ta nuna damuwa a yunkurin da Moscow ke yi na tsoratar da Ukraine, ko da kuwa hakan na faruwa ne a bangaren Russia ko kuma a cikin Ukraine din.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Filata da ke Najeriya, 'yan kasuwar da Ifilayin wuta ya cinye wa dukiya na kimanin fiye da naira biliyan ɗaya. A kasuwar doya ta Ɓal da ke garin Nama, ƙaramar hukumar Kwamfan sun buƙaci gwamnati ta tallafa musu. Wakilinmu Zainab Babaji ta rawaito cewa gwamnan jihar Filata Simon Lalan ya ziyarci kasuwar, ya kuma yi musu alƙawarin naira miliyan 10 don rage musu raɗaɗi. Ga Zainab da ƙarin bayani.
Waɗanda iftila'in gobara ya shafi dukiyarsu a kasuwar doya ta Ɓal da ke garin Namu a ƙaramar hukumar Kwamfan a jihar Filato sun buƙaci gwamnati ta kawo musu ɗauki. Shugaban kasuwar Monde Ɓal ya ce sun tafka asara na fiye da naira biliyan ɗaya.
Mutum da muna nan ba mu taɓa mun samu sa doya kamar yadda ba aka sa a cikin wannan lokacin ba. Don mutane 288 nan duka masu sa doya ne gaba daya, kuma akwai wanda suna da noma suna kawo iri ga manyan gaba daya su zo su sa ta wannan wurin. To ke ga da iri ga manyan gaba daya wanda ya cinye.
Kaman asaran nawa kuka yi a wurin?
Muna cika ta samani inda za a yi shi daya baya daya zai kai biliyan daya da wani abu.
Wato naira biliyan daya?
Da har da wani abu.
Kana ga ta ina zai shafi harkan kasuwanci tunda ka ce akwai manoma a ciki da kuma 'yan kasuwa?
Kin gan kaman wanda ma already ya riga ya yi noma ya yi bunga ya kawo iri a ciki. Kin gan ba shi da dama da ma zai nemi irin da ake jin shukarun baya ya komi. Don dama dan damuwan shi sai da manyan nan ne ya dan samu irin da ma zai sake kara lokacin da shuka. To yanzu ba manyan ba iri kuma gaba daya. Shi manomin kuma wani lokaci dan abin da ma zai sa wanda zai sayar da akwai wanda dama ya sa a kan Friday wanda ma za mu shiga ciki zai sayar ya siya gudun ya siya masara. Muna neman taimako gwamnati ta san taimaka mana da ko gaskiya a nan shi ne in ba taimakon gwamnatin da za su shiga ciki ba mutanenmu za su shiga cikin wani wahalar da ma zai zama masu in ba wanda ma yana da nauyin zuciya wanda ma zai sa komai wahala da rage gani.
Ita ma wata mace da ta yi asara a kasuwar ta ce lokaci ne da 'yan siyasa za su nuna suna ƙaunar talakawa da suka zaɓe su.
Muna so gwamnati ta haka zamura saboda idan lokacin da gwamnati na nema tana neman taimakon talaka. To gashi yanzu talaka ta shiga wani yanayi wanda ba ta damun sa, to yanzu fa dole gwamnati ta samu damu. So muna neman taimakon gwamnati ta taimaka mana kamar da idan lokacin nasa ya kai yana neman taimako a wurin mu ya taimaka mana.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong, wanda ya kai ziyarar jaji wa 'yan kasuwar, ya sanar da tallafin naira miliyan 10 kafin kwamitin da aka kafa don binciko musabbabin tashin gobarar da tantance asarar da aka yi ya mika rahoton sa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Gwamnati da ministan tsaro da shugaban kasa cewa bai daina bayan ta da kudin fansa, to gwamnatin na ba su aiko zuba dora za su, sun dauke makaranta an ba su, sun dauke mutanen gari an ba su, an dauke jami'an gwamnati an ba su. Shi talaka ba mai biya mai kudin fansa sai dai ya sai da gonar shi, ya sai da gidan shi, ya sai da noman shi, ya sai da kasuwancin shi, ya je ya so kan shi. Saboda haka gaba ɗaya tattalin arzikin zamfara ya durkushe ta noma, ta kiwo, ta kasuwanci.
Suna bayan gari duk wanda yake kada ruga kai a halibi da wasu na cikin gari, hatta da akwai matan da suka wo gudun hijira nan, akwai matar da aka halibe mijinta kofar daki, ita ta kama ta jaki suka sa cikin daki. To ga jami'an tsaro sun zo, basu ida kai garin ba suka wo kwana suka koma. To kuma wannan magana da muke da kai ga yanzu, duk wani wanda yake da hannu daga abin, hatta da eniyan sahibu, an masa bayani sun gamsu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsakan wuya. Mun ji dadi da kuka lalubu shirin. To a wannan kashi na biyu na muhawara ta musamman da Sani Malumfashi shirya mana tsakanin Aliyu Abubakar MP, tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe kuma dan jam'iyyar APC, da Sani Abdullahi Shinkafi na jam'iyyar PDP kuma memba na kwamitin tsaro na jihar Zamfara, za mu duba abubuwa da dama da suka hada hada neman karin haske ga tambayar da muke amma kun jiya da baba mu ansa ta ba na cewa suwaye bayan wannan rashin tsaro da ke gallaba jihar Zamfara din nan. Sannan kuma shin gwamnatin Zamfara din ta kan biya diya ga kokarin take na karbo mutanen da aka sata kamar yan makarantar nan na jan gebe na kwanakin baya? To wannan na daga cikin abubuwan da zamu saurara a cikin wannan muhawara, kuma ga Sani da bakin nasa.
Yayi bayani ko bayanin da fara kan magana kwami, ina son in yi mashi gyara. Dalai ana irin wannan maganganu a tsaya ga abin da aka tambaya, kada a ci huskan mutane, kuma kada a nuna kamar ba su da mutunci. Bai yiwuwa a ce ka zama inspector general na 'yan sanda na ƙasa. Akwai mataimakin inspector general na 'yan sanda cikin kwamitin ga, akwai tsohon kwamishinan 'yan sanda na cikin wannan kwamitin, akwai tsohon alƙali, akwai tsohon permanent secretary. Ni kaina tsohon ma'aikacin gwamnati ne, ni idan bai mu ce ba mu san abin da muke, wannan cin huska ne, bai kamata yana irin wannan magana ga irin wannan program ba. Me ce ba mu san abin da muke ko ba mu san manufar kwamiti ba? Akwai Senator Saidu Dan Sadau, akwai Honorable Justice Nasiru Gumi, akwai Pamset Mahmud Maradu, da kuma wakilan bangaren Fulani. Idan na ce don mai martani kamar yadda ya maganganu, to program din ba zai yi kyau ba.
Ina zuwa, ba zan so a kai ka haka ba, don ban yi tsammanin zai yi ba, yana da nufin kila kamar.
Akwai kalaman da waɗanda na cin mutunci ne kuma bai kamata su ba.
To a yi haƙuri,
mai kalaman da ya faɗi sun husata ni.
Yanzu yana ji na kuma na zo ga reshi zan sake jaddada wannan.
Kamar yadda na yi maka magana, ta aka zo aka ɗauki waɗannan mata. Ana ƙoƙarin a ansu waɗannan mata. Amma wasu 'yan siyasa da wasu fatakari suna ƙoƙarin su yi ba shirin nan a ake sai ana ce musu 'yan ta'adda kada su sako yaran nan, za a ba su miliyan 57. Suka ce to tun da sun gano wani zagon kanta ciki, su ba su koko dama shi gwamna ya gaya musu ya ce ko dai su sako su don Allah bisa ga sasanci su aje makamar su sasanci. Kana ji Alhaji Sani?
Ina jin ka.
Ko su sako su don Allah, ko kuma gaza su kawo sako su, shi wallahi ba zai ba kuwa ko ba.
To da zuwa naki Honorable Aliyu Abubakar.
Ina
da ta. Ce karasa ba zai karasa. Na ba shi. To karasa ba lan Sani.
Eh ga dai mai to ya rage dare shi.
To shi ke ne ya rage.
Amma yanda zan gaya maka, su waɗanda sun ka shiga tsakani wurin karɓo yaran nan, su suka zo da wannan bayani. bayan an zuja waya da nan za a tafi a shi kakan wannan shugaban ɗan ta'addar da su mutu babban banda sun ka je su da shi an ka yallala jikan shi an ka sako yaran bayan sun kama tafiya sai ya ce su tsaya da suka tsaya sai ya ce su gaida mai gadi
su gaida wa
su ce suna gaida mai gadi suna godiya gadin kan da ya fa
mai gadi magana
su ce da aka zo aka yi bincike aka kama mai gadi hatta da matan nan da ake cewa Metron da fata yace da suka bar makarantar.
Eh, da kada mai nisa me yasa su Metron nan suka bar makarantar?
An cewa ake sun je wajen biki.
Sun je wajen
biki ba su nan aka zo aka kama yara a Metron. Ka gane?
Na'am.
Aka ce sun je wajen biki. Su ƴan ta'addar suka ce dan ba su egamishin AAPC ɗaya na amma suka ce ƴan bangar siyasa na wancan bangare wanda ba su tare da gwamnati. Misali, wani ɗan kasuwa cikin jihar Zamfara yake iya cewa zai ba wani miliyan 50 da 7. Wane? Mun san irin halin jihar Zamfara zai bi, mun san irin yadda an ka kwashe kuɗin jihar Zamfara. Kuma su wanda kuɗin suke hannunsu misali.
Honorable Aliyu, na'am. Ya ce duk bayanan dai. Yanzu mai daraja gwamna matawallan maradin ya sha nana ta cewa shi baya biyan kuɗin fansa wajen an so mutanen da mahara suka sace. Kada da wannan?
Ka san na gaya maka bayan layin sai a tanke na faɗa maka ni ban yadda da wannan ba. Na ɗauke da na biyu ina so in yi ma Abdullahi Shinkafi gyara a cikin maganarsa da ya ce ka jawo hankali na wasu kalamai da na yi. To ina son ya fahimta kuma alhamdulillah na san masu saurari za su ji babu inda na yi wasu kalamai na cin mutunci ga wannan kwamiti. Kuma ina son ya sani da irin wannan kalaman da yake magana. Ko da ban mutunta wannan kwamiti ba shi yayi kadan yayi man tambayoyin da yayi mana lokacin da na gurfana a gaban wannan kwamiti
tunda wancan yana wancan magana
yauwa a ina so in mashi kai karami yaro ne kai kana jiko
sosai ku kanan ka ne sosai ni kanan ka ne kwarai da gaske sosai kwarai da gaske kwarai da gaske
ba za ka yi magana banza ba kai yaro ne
Allah baka ku saurara ni muna magana ne ta hankali da ilimi ba saurara ni na saurare ka
kana da ke wannan magana
sake dauko wannan mutum da dai an sassauta an fara fahimtar juna an ci gaba
ban da ne in ga magana ba to amma in ka ga magana ba ke to zan ji amma ita
sanya
malam sani
abin da ke kafin kai
sauraron nika ji kaga ni na saurare shi yayin maganganu a kalla wajen minti 20
an za ka sana wani rubutu wallahi ba
kai sannan na biyu ina so in bambanta ma wannan shinkafi abu biyu akwai bambancin shekaru da hankali akwai bambancin karatu da ilimi
to duk ba je nan
ina son ya fahimci wannan idan ka ga mutum ana magana irin wannan ya dauki fushi to baya da hujja
na rubuta ka ce
wani ko
ba nan da ka ga magana
ina gaya ma ai kai ka san tambayoyin da kai ma a wurin kuma kai ka sani ba kai su kai mun ba
yanzu to tambayoyin da nayi ma na kawo su nan
wannan rubuta ai ina son duk in dauki wannan maganganun ɗaya bayan ɗaya in baka amsa su
abin da ka faɗi ba zan baka amsa su ko me ba ka ce ka ce kira shi ru honorable ali abin da ku duka ina so abin da nake so ku dauka din ma a ji wancan bayyana da kai a committee su sani abdullahi a ji wancan magana na ce an ba ta ce to yayi magana ta mai da mutumi ka ce ba haka kake nufi to da Allah ma ajin wannan magana
yan mu cika sai to alhamdulillah mallam Sadi wato idan ana irin wannan magana so ba ka da dalilin da zai sa kai fushi a matsayinka na dan siyasa wanda ya saba mu'amala da mutane abinda ake so idan mutun ya faɗi magana ka bashi amsa da kwakkwaran hujja wanda mai sauraro idan ya ji zai san cewa ka san abinda kake faɗi kuma ka san abinda kake
na so cika ba
so iyaye maganganu da yawa
na ba a biyan kudin fansa
yawa
da hukai ga wannan bayani
idan ba a biyan kudin fansa to mai girma gwamna al'ummar jihar Zamfara suna da haƙƙi na ayi musu bayani wata hanya aka bi aka ansu al'ummar da aka dauka tsari na shari'ar musulunci yau idan Allah ya baka gwamna ko ya baka chairman ko da robar fiyo wata ka sawo cikin baitul malan al'umma dole ne al'umma suna da haƙƙi na kai musu bayani cewa ga yanda kabi an su mutanen na biyu mu wallahi abinda muke so Zamfara ta zauna lahiya kuma duk hanyar da mai girma gwamna yake jin zai bai mu shawara wallahi za mu bayar kuma da zuciya guda tsakanin mu da Allah babu wanda zai ce ma sulhu ba gaskiya bane amma abin da ake suka shine wata hanya ake bi wurin yin sulhu bayanan da yake faɗa ni na fi shi ilimin abin da yake faɗi because ya shigo cikin wurimi na a wannan lokaci kuma ni ne shugaban wannan karamar hukuma wasu garuruwan ma da ya faɗa da abin da ya faru ba gaskiya bane bambancin mu da su shine lokacin da muna gwamnati mai girma gwamna Abdulaziz Yara Bakar ya bar wannan abun bude idan aka shiga kauye guda aka kashe mutum guda za a yayata shi ko ila al'umma su ji amma su kuma da suka zo sai suka dauka cewa za su yi amfani da wannan insecurity din domin su sayi zukatan mutane su yi siyasa da su kuma su yi dantin image na 'yan siyasar da suka haishi mulki hannunsu shi yasa ba sa so a faɗa cewa an yi laifi a da muna da tsari muna da kwamitin tsaro a kowace ƙaramar hukuma wanda emia na wannan masarauta shine shugaban wannan kwamiti shugaban ƙaramar hukumar mulki shine ba shi ciyar na wannan kwamiti kuma an yi ɗauko membobi daga ko'ina an sa a matakin gunduma uban ƙasa muna da irin wannan kwamiti uban ƙasa zai ɗauko rahoto ga mu wannan kwamiti mu at local government level za mu zauna mu tattauna DPO OCS civil defense sojoji duk membobi ne a wannan kwamiti duk garin da aka kai hari za mu faɗa kuma za mu rubuta za mu tura mu gwamnati
to a gaishe kuma malamai idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ji shin meye alakar da ke tsakanin wato masana'antun haƙe-haƙen majinai da ke cikin jihar Zamfara din da wannan ta'addancin da ake yi a cikin wannan jiha din kuma sannan me yasa ba mu taba jin cewa an sace su turawan nan da ke aikin haƙar zinarin nan da ke cikin Zamfara din ba sai dai 'yan Zamfara din kuma ya za mu bayyana yawan hutunan da muka sha gani tsakanin shugabannin gwamnati da shugabannin 'yan ta'adda da ake ɗauka kuma ana cewa su 'yan ta'adda ana neman su a kama su ba da bayan haka za mu ji shin gwamnatin jihar ta Zamfara ta biya kuɗin diya ko fansa domin taɓo 'yan makarantar ne 'yan mata 300 da wani abu da aka sace daga jan gefe kwanan baya wani abubuwan na daga cikin wanda za mu duba a shirin mai zuwa muna fata za ku kasance tare da mu yanzu ga madadin su masu hannu da shuni a cikin wannan tattaunawa din musamman su bakin namu Aliyu Abubakar MK da Sani Abdullahi Shinkafi tare da shi Sani Malumfashi da ya shirya muhawara din da kuma Garas Alheri Abdu da ta haɗa mana shirin Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington muna fatan mu baku lafiya assalamu alaikum
to madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice
to baballe a takaice da alamun kura ta lafa tsakanin sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan wannan hasashen ya biyo bayan wata ganawa a gelitinin tsakanin dan uwan mahaifin Abdullah Hassan da kuma Hamza wadanda kuma suka halarci zaman shiga tsakanin da aka yi a gidan Hassan da ke cikin gidan sarautar ta Royal Hashemite Court sun hada ne da Hashim dan uwan Hamza da kuma wasu 'yan uwa uku majalisar jinkin duniya ta sanar a gelitinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta yamma na Sudan wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci rikicin na Aljinina da ke kusa da iyakar kasar da Chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58 faɗin tsakanin kabilun larabawan Rizigat da kuma kabilar Basalit a Aljinina ya ɓarke ne bayan da wasu 'yan bindiga sun harbi mutane biyu kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar Masalit a cewar majalisar ɗinkin duniya A ƙarshe, sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samami da 'yan bindiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya, inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya Litinin. Wannan ɗaya ne dai a cikin gagarumin fasa gidajen kurkuku a Afirka ta Yamma.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kaimu an jima da hantsi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Chibahiro Jojje da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.